أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gujarata padaga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu karatun mu na at-tafsiratu fi ulumil qur'an, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na tara a cikin wannan littafi. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan babi da zai mana magana akan jam'ul qur'an. Na jam'ul qur'anul karim. Yau insha Allah ta'ala a wannan babi zamu san yaya aka gangama qur'ani mai girma muka sami shi yadda yake a yanzu. Mun gani a baya yanda aka sauko shi, an sauko shi daki-daki ne bayan daya tsawon shekara 23. To ya aka rubuta shi, ya aka yi zuwa gare mu a haka a jere a tsari, duka a cikin wannan babi za mu gani insha Allah ta'ala. Malam ke cewa jam'ul qur'an يطلق تارة ويراد به حفظه وتأجده في الصدور. إذن أنا مكانا أكان تترى القرآن من جرمى أنا مكانا أكان حد تشيشي تكوما كي يريشي أتكين زكاتا. Kenan idan ana magana tattara Qur'ani mai girma wani lokaci ana magana ne akan wannan bangare. Wayu da qutaratan wayurad bihi kitabuhu bisawti wa sutur. Kuma wani lokaci ana itlaqin shi haka, amma ana nihin rubuta shi da kuma tattara shi a cikin littafi. Kenan kala biyu ke da kai ta gama Qur'ani mai girma, akwai ta hadda kuma akwai tarbutu. Sai malaki ta wajen Qur'ani bi hadal ma'ana al-thani marra bi aqwal talata. Tattar al-Qur'ani bi girma da wannan ma'ana ta bi, kenan tattara shi a cikin littafi. Shi wannan ya bi wasu matakai guda uku. Na farko جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تترى القرآن من جمع ألوكة منزان الله صلى الله عليه وسلم. نبي جمعه في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق. كان جمع القرآن من جمع ألوكة أبي بكر الصديق. كما نقول شين جمعه في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان. سيكما تتراشي a lokacin khalifa na uku shine Usman bin Affan. Malaika ta wa sanatakallamu an kulli jam'in minha mubayyinina khasa'isahu wa mayyizatuhu wal asbabul ba'ita alayhi. Yace to insha Allah ta'ala zamu yi magana kowanne daga ciki tare da bayyana abubuwan da suka ke kanta da shi a kowace marhala, tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin Abu Bakar zuwa lokacin Usman radiyallahu anhu. Malaki cewa jam'ul qur'an bi ma'ana hifzuhu fi sujud. tattara alqur'ani da ma'ana ta cewa tattara shi a zukata kamar adana shi haddace shi a zuciya to shi wannan kana nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu alaihi alqur'an wa yaqra'uhu ala sahabatihi ala tu'datin wa tamaffulin kan yahfazu nafsuhu wa yafqahu ma'nahu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma ana sabkan mishi da shi sai ya karantar da sahabban shi a hankali a hankali domin su hardace shi kuma su fahimci ma'anonin da ke da kai a ciki kenan manzo sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka sabkan mishi da alqur'ani mai girma zai kira wasu sahabbai ya zamanar da su ya koyar da su lafazin da kuma ma'ana take kunshi a cikin ayat da sabbin ko sura ta sabka domin su yi laifi da ta kai su haka halin sahabbai ke idan alqur'ani mai girma ya sauka a wajen su to a kan wannan mu sani cewa shi alqur'ani mai girma ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abubuwan da yake anta da su bai iya rubutu bai iya karatu ba sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kenan wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba idan aka kame abu kuma abin ana bukata a kiyaye shi kenan kokarin ya za a yi haddace shi ne zai tunda bai iya karantawa bai iya rubuta ba tunda ba rubutawa ba sai kuma ba in wani ya rubuta ba ba shi ba zai karanta duka bai iya haka Allah ya halicce shi haka Allah ya yi shi dan a nuna ma duniya mu'jiza da take tattare da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa li yahfazuhu kama nazala alayhi thumma yaqra'uhu ala an-nas kenan manzo sallallahu alaihi wasallam abinda zai kula da shi zai kula da haddace alqur'ani mai girma kamar yadda aka sauka mishi kuma halau ya koyar da mutane a kan haka kamar yadda Allah yake cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasula yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasula minhum Allah madaukakin sarki shi ya aiko ga ummiyyina suwa ummiyyin su ne larabawa na wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya aiko musu da manzo wanda ya kasance daga cikinsu yana karantar da su ayoyin shi kuma yana tsarkake su yana koya musu littafi da kuma alhikima shi ne sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma abu ne sananne idan aka ce wannan bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to shi abin da ya dogara da shi kullum kawai ya haddace abu ne in dai mutum ko kuma al'adar wani ba su iya rubutu ba su iya karatu ba to abubuwan da ya kamata a ce sun haddace ya kamata a ce an kiyaye su ko kokari suke ko su haddace kai su wannan shi ne al'ada ta wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba yace walaqad kanat al-ummah al-arabiyya ala ahli nuzul al-quran tatamatta bi khasa'is al-urubah al-kamila a lokacin da aka saukar da al-qur'ani mai girma larabawa na wannan lokaci akwai wani abubuwa da suka ke danta da shi wanda aka san larabawa da shi tun wannan lokacin shine mi allati fiha quwwatu zakira shine kai in harda su abin da suke kebanta da shi kenan a wannan lokaci laraba da wannan lokaci suna da kan yin harda daga sun ji abu ko su harda ce gaugawa harda ce kuma kwallonsu a sake take fata da tauri sai ka samu balarabe ya harda ce ma waƙoƙi dubu dubunai haka zaka sami su ba rubuta ba suke ba karanta suke kawai in aka ce wani ya yi shi ɗari daga sun saurara to mafi yawa in suka saurara aka sake saurara suna tattauna tsakanin su ko su harda ce kuma a haka muka samu mafi yawa bijiman malamai masu irin wannan harda idan ka ɗauki irin su Imam Shafi'i an ce Imam Shafi'i idan ya ɗauki takarda ya karanta daga ya karanta ya sake karanta har da cikin daga ya karanta su ne ake ce ma sirduye a turanci akwai suke da kwalluwa fotokofi haka ake ce mata kawai in ta kalla ba kamar ta yi kofiyar abin nan ba har da cikin har aka samu su Imam Zahir irin su Ibn Taymiyyah duka manya-manyan malamai ga sanin wanda aka san su da gaggawa har da idan sun ji abu to haka halin laraba yake a wannan lokacin shi ne malam yake mana bayanin yake cewa yu'raful ahsab wa ya'riful ahsab wal ansab zaka samu balarabi ya san lissani kuma ya san nasaba ta mutane yanzu sai ya gaya ma nasaba ta kakan shi na 20 ma ta kai shi da ishirin sai gaya maka ai ta haka ne aka samu yanzu mu in ka ce mun gaya ma kakanmu na biyar ai ka ba mu yana da wahala amma ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai duka an san kakannin su har na wajen 20 gora yanzu ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana zaro nasabar shi zaka ga an kai ta har zuwa Adnan shi kuma Adnan aka ce yana daga cikin iya na annabi Isma'il daga nan dai nasaba take zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam yanzu kaga annabi Muhammad suka ce huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Munaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Murra bin Ka'ab bin Ghalib ibn Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adla sai da sabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakannin nashi kaga wajen nan aka zana shi to in ba larabawa ba su al'ada su ce haka nan kiyaye wannan da wahala kake samun wasu wanda suke da irin wannan al'ada a lokacin zamanin su misali a ce turawa na wannan lokacin da yahudawa ba za ka samu wanda suke duki nasabar su irin wannan bisa wasai da kuma har larabawa ne yanzu haka suke to haka suke wajen kuwa ta har da cewa kowane larabi ya san nasabar shi yanzu ka iske larabawan ƙauye sai su zauna su zana wa kakannin su na dawa sun sani abinda ake zaune da su a kai a suke to yana daga cikin al'ada ta larabawa har da cewa to manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo lokaci ne wanda larabawa suna cikin irin wannan abin nasu na gaugawa har da ce a kasance wasu irin rubutu su yi karatu ba sai sai kasance kawai basu da aiki illa shanye waƙoƙi shanye waƙoƙi shanye na saba ta mutum shi ne kawai aiki to sun je suna shanye waƙoƙi na banza irin na su Imran Qais irin da su an tara yau sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da Al-Qur'ani bilisanin arabiyyin mubin ya zo musu da Al-Qur'ani mai tarin hikima mai tarin ma'ana mai tarin mu'jiza da suka ji abin suka ce kai wannan ba harkar wata ba ce kai wannan ba tsari bane na mutum to ana har da ce banza ma bare abu mai dalili da asali shikenan suka shiga har da ta daga sun ji yau an sauko aya ko an sauko wata sura to za a zo a zamna sai an koyi kuma haka suke yi a cikin masallaci tsakaninsu suna koyar da juna haka nan idan sun koma gidajensu haka suke koyar da iyansu suke koyar da matansu abinda suka ji juna Al-Qur'ani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan dare ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zaka samu yana kewayawa cikin garin Madina da dare wata rana na cikin kewayawa ya zo wajen gida na Abu Musa al-Ash'ari sai ya ji shi yana karatun Al-Qur'ani mai girma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a nan bakin gidan Abu Musa al-Ash'ari yana sauraron alkur'ani yanda yake rera alkur'ani mai girma sallallahu alaihi wasallam yana jin dadin karatun hayya kare wannan sanata ce take sai da sai yake ce mishi jiya na ji ka kana karatu ya Abu Musa yace lau ra'aitani libariha wa ana astamilu qira'atika yace inda ka ganni je ina sauraron karatun ta jiya da gani laqad utita mizmaran min mazamir ali dawud yace ya Abu Musa an ba ka sauti irin sautin da aka ba yanan gidan Annabi Dawud sai Abu Musa yake cewa ai ya rasulullah inda na san kana da na ranka da karatu saboda wanda kake saboda kake abin da kyau ne da kamata ka kira shi to haka zaka ji a garin Madina kamar irin ina in zumwa tana kewaye wajen ɗakin ta haka zaka ringa jin abun gunguni na makaranta daga wurare gida-gida unguwa-unguwa kowa ya tashi na karatu aiki da aiki da ayyukan take cewa ya ayyuhal musammin qum layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana to wannan ayar suka da an ce aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila suka ce tabarbar kowa aiki samun kwanciyar hankali samun nutsuwa zama lafiya a zuciya kaji zuciyarka ta samu abinci kaji zuciyarka ta samu ruwa na sha jiki ne ke bukatar abinci ke bukatar ruwa amma idan zuciya kana so ka bata abinci kana so ka bata ruwa kana so ka bata ɗanɗano ka karanta mata alƙur'ani in baka karanta ba ka samu lokaci zai ka ware kana saurare ko kai ka karanta da kanka ko kuma ka saurara yana da amfani sosai ga zuciya rai yana rayuwa kana jin rayuwarka zata daidaita daga ciki sannan kuma kaga tasirin da haushi insha Allah ta'ala shi karatun alqur'ani mai girma ni'ima ce da kuma daraja ce ga kanka yana sanya wa mutum dangana a zuciya yana sanya wa mutum ƙarin imani yana sanya wa mutum imani da kadara saboda ka san wanda yake badawa bai badawa ne wanda yake yi bai yi ba ne in ya yi kun ba mai hana waye in ya bada ba mai iya hana ya bada to wannan abin zai sa hankalinka ya kwanta ka samu nutsuwa ta cikin a zuciya sai kasance kullum sai a riga ganin ka kana cikin jin daɗi kana cikin nishaɗi bakka taɓin magana bakka ɗauko magana saboda me saboda kana raya zuciyarka da abin da ya shafi Allah ya ce Annabi ya ce wannan zai ƙara nisan da kai sai gani eh akwai damuwa ta akwai rashin kaza amma ba ta kai matakin da zaka sa a saki hanya ba Allah ya taimake ka kullum ya ƙara maka hakuri a zuciya ana jira ka gani ya hakurin naka zai kasance ya za ka shi karatun alqur'ani haka to haka sahabbai suka fahimci abin kuma haka suke yake shi na'am sai malai ke cewa kuma yake cewa to karatu alqur'ani mai girma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam adana shi da suke a zakatansu ya zo ne yace shadidul inaya bi hifzil qur'ani wa tarakuh manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kiyayewa ne akan wajen haddace alqur'ani da kulawa da shi hatta balaga min shiddati inayatihi bihi wa hirsihi alayhi أنه كان يحرك به لسانه استعجالا في حفظه سبوت يقوان سنن تاوى والانكياء القرآن من جرمى كما نقول صلى الله عليه وسلم لوكة تأكي سبق مجد القرآن من جرمى حق غوغاوى يكي جبريل هنا بي شما لبه غوغاوى هنا من تاوى سبوت يقوغاوى تتري يحدث sai da Allah ya sako aya ya bashi hankali aka ce ya bari yin haka aka ce la tuharriki bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana jibril alayhi salam idan yana karatu manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da gaugawa sai Allah yake ce mi la tuharriki bihi lisanaka bari daga bakinka bari harraka halishanka لتعجله دومن كاي غوغاوا ديكوا ان علينا جمعه القران ناغريمو ني تترا مكا شي كما دا كارنتا مكا شي فاذا قراناه فتبق اذا انا قرنتا ما اتسيا اهنكلي ارنبي هكذا حدث شي ثم ان علينا بيان كما بيان شي حدنا دا غريمو بيان شي كما دا غريمو شي ني idan ka san alqur'ani mai girma ka karanta alqur'ani mai girma to ta yi mufassara shi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam akwai tattafai da yawa da aka fassara alqur'ani mai girma ta fassara ta manzo sallallahu alaihi wasallam ai wanda ya fahimci cewa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam fassara ce ga alqur'ani mai girma ai bai da matsala kuma shine zai yi kowa fahimta ta alqur'ani mai girma ga yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fahimci kaza ga yadda aiki da shi ga yadda sahabbai suka aiki da shi wanda ai shi ne tsira amma da ta samu mutum ya ce wai shi ba ruwan shi da hadisi sai alqur'ani kadai to kai wanda ya karanta maka alqur'anin ya fassara maka ka tsaya ka ajiye hankalinka ka kalla da gani wane ne tabbas da aka karanta maka yadda aka fassara maka to wajen wannan fassarar wanda ya fassara maka ya kai annabi to ina da dini ka ce wai kai kawai ai wasa da kwallon ka baka tsaya ba ka san me ake ni da hadisi ka ringa cewa akwai wannan ka da hadisi kai Qur'ani kan yake shi kuma alhali hadisi fassara ce ta alqur'ani mai girma yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi yace wa amma sahaba ridwanullahi alaihi su kuma sahabbai Allah ya tsara musu yarda فقد جعلوا القرآن في المحل الأول يتنافسون في حفظ لفظه سنسنع القرآن من جرمة ومتى يكينه ربو كما سنع رقي رقي وجه حدتش ويتسابقون في حفظ معناه كما سنع رقي رقي وجه حدتي معناش وجعلوه مسلاتهم في فراغهم ومتعبدهم في ليلهم sun sanya alqur'ani mai girma a wani tattaunawa wasu a lokacin da fusa komi idan suna zama a fada a aya alqur'ani za a dauka a ringa bayanin ta ko a ringa tattauna ta ko a ringa karatu wannan karanta wannan karanta haka suke yi domin abin da kana zama tare da su radiyallahu anhu wa muta'abbidihim fi layli kuma da shi suke ibada a daren su hatta laqad kana yasma lahum bi qira'atihi dawmin karamin nahar hasse ne kasance a dare zakkarin gajin ko ina ana karatu kamar zumwa tana kuka kanu qalilan min al-layli ma yaqulu wa bi ashabihim yastaghfirun ana ba da siffa ta mummune aka ce kadan ne daga cikin su kadan ne daga cikin su suke tashi suke karatu suke karatu suke kiramu yadda dare wabin ashari kun yi sakturu kuma idan lokacin sahur ya kusa su tashi su ringa neman istighfari suna neman gafara zuwa ga Allah mai kuke sarki saboda lokaci ne lokaci ne na amsar tuba Allah mai sarki ke saukowa duniya ta ba saman duniya ya ce ina mai neman gafara a gafarta mishi ina mai roƙo a ba shi abin da ya roƙa kowane dare idan solution shi na ƙarshe ya zo kenan ƴanciyar din shi na ƙarshe ya zo Allah madaukakin sarki yana saukowa saman duniya ya yake saukowa wannan Allahu alam shi ya san ya yake saukowa mu ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mu ko mun yi imani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce Allah madaukakin sarki yana saukowa saman duniya ya ce wa yake neman gafara a gafarta mashi wa yake roƙo mana afuwa shi to haka mun ne suke yi yace wa kana i'timaduhum fil hifz ala al-talati wa as-sima' min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hifz al-qur'an fa hifz al-qur'an jamun kathirun min ashabi minhum to kasance wasu suna kokari dogaro da suka yi wajen haddace al-qur'ani mai girma wajen sauraron shi da kuma amsar shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka samu dayawa daga cikin sahabbai sun hardace alqur'ani mai girma daga cikin su al-khulafa'ul arba daga cikin waɗanda suka hardace alqur'ani daga cikin su akwai khulafa'ur rashidun abubakar Umar Uthman Ali. Akwai Huzaifa, akwai Salim Maula Abi Huzaifa, akwai Ibn Mas'ud, akwai Abu Huraira, akwai Ibn Abbas, akwai Ibn Zubayr, wa ghayrihim kathir. Yace wa qad warada annahu qutila fi yawmi fi'l mu'una 70 min al-qurra. To an samu wannan duka sa harci al-Qur'ani. Sai wata rana an tafi wajen wani yaki, ana ce ma yakin fi'l mu'una. Sai aka kashe wajen mutum 70 daga cikin manya-manyan mahaddata na al-Qur'ani da jama'a. To wayannan mutanen da aka kashe wajen mutum 70 iya daga cikin abin da ya tada ma mutane hankali akan ya kamata al-Qur'anin nan a harata ranar rubuta shi. To za mu gani daga cikin asbab da suka sanya aka ce to wannan al-Qur'ani mai girma gara a tattara shi, ka a bar shi a zukatan mutane, ka a bar shi kawai an haddace shi kenan, tunda su al'ada suke haddace abu, su haka suka saba kawai haddace kuma sun haddace. To tunda haka ne al'ada su, ka a je ɗan baya a samu matsala, idan mahaddatan sun kare suka ringa mutuwa, to gara a zo a rubuta a ajiye shi yanda Allah zai bar shi. Shi ne wani kicin kitabatul Qur'an, rubuta al-Qur'ani mai girma fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Kenan tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam aka fara kokarin rubutawa, dan rubutawa ba ta mashi ba. Yake cewa lam yaktafi nabi sallallahu alaihi wasallam bi hifzi al-Qur'ani wa qira'atihi li ashabihi wa hifzihi lahu. Manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba kadai akan haddatar da sahabban shi da kuma karanta musu al-Qur'ani mai girma, bai tsaya ba a haddatar da su kadai, a'a, bal jama ila dalika kitabatuhu wa taqyiduhu. Sai dai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama bancin haddacewa kuma hallo a rangar rubutawa, kuma a rubuta a ajiye shi a rubuce. Wa kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam kuttab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da masu rubutu, yaktubuna al-wahyi minhum, wanda suke rubuta mai wahayi, yana wanda suke rubuta al-Qur'ani mai girma a wannan lokacin. Minhum Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Aban wa Khalid ibn Sa'id wa Muawiya bin Abi Sufyan wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab wa ghairihi. Wannan suna daga cikin marubuta al-Qur'ani mai girma wanda daga an saukar da al-Qur'ani sai a kira su a ce ku zo ku rubuta aya kaza ta sauka, a je a sa ta wuri kaza tsakanin aya kaza da aya kaza, ta sa wannan abu wannan wuraren wannan sura ita kuma wuri kaza. Haka aka ringa Manzo sallallahu alaihi wasallam tare da umarnin shi, duka abin da gani al-Qur'ani tare da umarnin Manzo sallallahu alaihi wasallam haka zuwa sani, kuma haka aka karanta. Kuma lokacin da aka yi karatu na ƙarshe tare da Manzo sallallahu alaihi wasallam, tare shi da mala'ika Jibril a wani azumi na ƙarshe na Manzo sallallahu alaihi wasallam, to a wannan ma yadda aka tafi a al-Qur'ani tun daga farko har zuwa ƙarshe kamar yadda kake jin shi a yanzu. Kuma Zaid bin Thabit yana wajen, Zaid bin Thabit yana wajen, su suna nan suna zaune duk abin da aka yi a lokacin nan suna aka abin da ya ce al-Qur'ani mai girma suna. Ya ce fa kada idza nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi shay, idan wani abu ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam na wahyi, da'a ba'du man yaktub, sai kira wani daga cikin masu rubuta, fa ya'muruhu bi kitabati ma nazala, sai umarce shi shi ne rubuta wannan abin da ya sauka, wa irshadihi ila mudihi, kuma ya mai ishara ya ce ne je ka ka sanya shi wuri kaza, wannan abin da ya sauka a wuri kaza za ka rubuta shi. Ruya an ibn Abbas, an rawaito daga ibn Abbas annahu qala, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza nazalat alayhi suratu, idan sura ta sauka a gare shi, da'a ba'du man yaktub, sai kirayi wasu daga cikin masu mai rubutu, fa qala, hisi yace musu da'u hadhihi sura fil mawdi' alladhi yudhkaru fihi kaza wa kaza, wannan sura ko wannan aya ku je ku sanya ta wuri kaza da aka yi ambaci kaza da kaza. Daga ya ce musu aka ambaci abu a kaza da kaza, sun haddace sun san wurin. Yanzu misali sai ka ce misali a wani wuri ne aka ce inna lahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, ka kai tsaye wanda ya karanta al-Qur'ani ya san ina ne karanta, cewa da su kan sura al-hijr ne ayata ce to sai a ce wato wuri kaza wurin wannan ayi anan zaka sanar kaza kaga abu ne soki abu ne sanar ko kuma a ce ma a ce ma fadamdama alaihim rabbuhum bi dambihim fasawa a wannan wurin zaka je ka sa aya kaza kai ka san idan mu shamsu ce ko sai ka je wannan wurin tsakanin wannan yake sa ta shikenan to haka aka ringa rattaba abin aka ringa tsara yake cewa walam takun adawatul kitaba muyassara fi zalikal waqt amma abinda ake rubutunwa ba wani abu ne ba na a zo a gani irin yanda mun muka samu a yanzu babu su sosai babu irin wannan ka samu takardu ga sunan wadatattu sai an ka daga wani waje takardu wahala suke mafi yawa wanda suka yi yawan amfani da shi su ne kamar haka yace falidali kanu yaktubuna ala hasbi ma tayassarahu yace shi yasa a wannan lokacin suna rubutu akan abin da ya sauka a gare su firriqan wanda ke cewa riqa'i yana fata ce wanda ake rubutu da ita kuma takarda suka dauke akwai fata inda ake kyara ta kawai ya kasance a rubutu ai muna gani a film daban-daban irin da zaka ga a cikin fata ake rubutu ana aikawa in za a aika wasiqa yace wal asab shi kuma asab wata fice ta jikin daga cikin faina na dabino to tana da fadi ta sai a dauke ta sai a gyara ta sai a yi rubutu a sama yace wal aktaf da kuma kafada kafada ta taraqumma suna da kafada mai fadi wani ya zo ta ayi sai dauko irin wannan abu in yana da shi a gida sai kasance kamar allo ne a musu an ga ta faɗa ta rubutu me ne suka dauke ta kamar allo haka ake amfani da ita a gida idan ana so a rubuta mu kamar allo aka dauke kawai sai da rubuta da abin da suka shi ya sauka daga Allah yace wal aqtab shi kuma abin da kace mu aqtab shi kuma ina irin sirri da ake dora sama rakumi ko duki to yan irin wannan katakon irin iccen mai faɗa shi ma kamar suna ɗaukar shi su ringa rubutu a sama shi ma kamar abu suka mera shi a saman suke rubuta a kuma hanyar sa adana banta sun haddace mai su rubuta su a shi wannan duka taufiki ne na Allah tunda za mu gani a gaba lokacin da za a rubuta a Qur'ani an ka mahaddatan ga sana'a zanni mahaddata zara tangardawa suna zanni sai a ce to ka kawo abin da ka haddace kuma a kawo wanda yake a rubuce sai a gama a auna a gani ya abin yake shin akwai bambanci tsakanin wanda yake rubuce da wanda yake haddace wanda suka haddace a wurin kuma sai su shaida tabbas eh wannan aya haka take kuma haka aka sauko ta shi ma kuma wanda yake a rubuce wanda ya rubuta shi ma yazo ya bada shaida haka nan gashi ina ko wani wanda shi ma rubuta irin wannan aya shi ma ya kawo sai an tabbatar cewa eh haka abin ya sauka tukun sai azo a rubuta za mu gani insha Allah sai ke cewa waqtu wal likhaf shi kuma likhaf jikin dutse ina irin dutsen guga irin na mutanen da daga dutse mai faɗi ko to irin wannan suna samun irin wannan dutsen masu faɗi sai su rubutu a sama haka nan kuma wal adim shi kuma waqtu wal adim shi kuma fata ce fata amma wadda ba a yi ta ba saboda rubutu irin fata haka sai mutum ya dauke da gyara ko sai rubutu a sama idan ya rasa abin da zai rubuta wannan su ne abubuwan da aka ringa rubuta alkur'ani a lokacin nan sai dai tarin gardawa ke da kwaɗin lokacin a yanzu haka da suka duba wannan lokacin akwai baiwa da albarka da mu'jiza ta cewa lokacin annabta kuma daga cikin horewa ta Allah madaukakin sarki zai sanya hanyoyi ya sauƙaƙe hanyoyin da zai sanya a adana alfaƙadi mai girma domin ƴan baya so da manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga duniya baki ɗaya ila kiyami sa'a to idan alqur'ani ya bace a wannan lokacin to ya ƴan baya za su to Allah madaukakin sarki sai sa hali ya sauƙaƙe musu hanyoyi waɗanda za su taimaka musu wajen haddace alqur'ani da kuma adana shi ba tare da wani abu ya bace ba a wannan lokacin yanzu babu wannan albarka irin ta wannan lokacin amma a yanzu in kana so sai a kawo garda wanda ko wasani daya bai ciwon kai za a rubuta ma Qur'ani ko wasani daya idan a ce mutum ɗaya ne zai rubuta shi akwai wanda zaka samu shi ɗaya zai rubuta ba ka samu kuskuren ko wata mace amma idan aka ce gwanne aka ce gwanne ne wannan aka jera mutadi mutum goma zuwa ashirin aka ka allo aka aji aka ce rubutu za a yi in kuma kuskure kuma na alƙur'ani ina tabbatar ma idan suka ƙare suka hudo alƙur'ani suka ce gashi ina tabbatar ma yana da wahala ka samu kuskure ko da na harafi guda ne to a wannan lokacin ma bai wancan lokacin haka ba abin mamaki ba ne ba da an ce ma mahaddata suna zaune kuma babu aya ɗaya da ta kuɓa ciki kuma Allah ba su kowa ta hadda a wannan lokacin ke na kakai mamakin wani kuma gashi aka zo rubutawa yadda aka auna wanda yake halatta da wanda yake rubuce aka zo aka yi maganar tartib wajen tsara shi sai aka zo aka ɗauko gangara sai aka ba shi aikin aka ce kai zarka shugabanci gama alƙur'ani ka je ka tattaro gardawan ku zo ku zauna ku yi aikin wani haka Abubakar da Umar suka ba da wannan aiki kuma haka aka yi shi yake cewa walam yanqadi ahdahu sallallahu alaihi wa sallam illa wal qur'an maktubun kulluhu bayn yadayhi manzala sallallahu alaihi wa sallam lokacin shi bai kare ba sai da alqur'ani gabaki din shi kasance a rubuce shi a lokacin shi ghaira annahu lam yakun majmu'an fi makanin wahid duk da cewa ba a gaba bai yake kamar irin yanda muke da alqur'ani anan a gaba wuri guda gashi amma dai a rubuce yake a shi su sahabbai a zuciyarsu a tsare ke a daidaice ki yake cewa wala murattabil ayati wa suwar kuma ba a jere ba yake surorin shi da ayoyin shi sai ya ce bi saubin wasa'il da ke kudu fiya saboda idan muka diba irin abubuwan da aka yi rubutun a sama kowa na rubutu ne akan abin da ya sauwaka a gare shi kawai abin da yake da na wannan lokacin wanda yake gaban shi shi zai dauka kawai ya rubuta tana wa wata ran wahayi ya sauka baka da takarda a wurinka sai ya kasance da ka juya sai ka ga ga wani allo a wurin a ashe kawai ka ɗauko shi ne ka rubuta kenan kowa rubuta da abin da ya sauka ne a gare shi shi yasa ba a same shi ba yanda muka same shi mu yanzu ya ce wale sama ana hada annahum kanu yaqra'unahu ghayra murattabil ayati wa suwar ko ba hakan yana nufi ba suna karanta shi ba a tsare ba wajen ayoyin shi da surorin shi hasha wa kalla a'a ba haka bane bal kanu yaqra'unahu murattaban hasba ma aqra'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa arshadahum ilayhi sai dai su sahabbai suna ma karanta shi a tsari a jere kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su ya karanta musu shi kuma ya shirye da su a karanta kaga a wannan fakara mun samu yaya aka ringa rubuta alqur'ani mai girma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sauko sai a kira daga cikin masu rubuta wahayi ko daga cikin khulafa'ur rashidun ko su Muawiya ko su Ubay bin Ka'ab ko su Zaid da sauransu sai a kira su a ce to wannan ga aya ta sauko a rubuta ta a wuri kaza anan kuma sai a shiga koya ma sahabbai da suke zama a shiga koya musu idan sun koya Allah su zauna tsakaninsu a cikin masallaci kowa yana kokari ya iya har ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam yana ce musu ma su ringa yi a hankali saboda kada ya banta da haka suke ta karatu tana kokarin a haddace ta zamana radiyallahu anhu sai ce alba'id ala kitabatil qur'ani fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwan da suka sanya aka rubuta alqur'ani mai girma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce na farko shine mu'adadatul maktub lil mahfuz domin ya kasance an samu lokacin da za a rubuta alkur'ani an gama an kara tsakanin wanda yake rubuce da wanda yake haddace kenan idan ka zo ka ce aya kaza sai a tambaya waye rubuta ta wanda ya rubuta ta sai kawo ta karanta da ka haddace ta karanta sai a ɗauko wanda yake a rubuce a duba yayi daidai in ya yi daidai shi kenan sai a ce to waye har da cewa hallo kuma duka gardan suna nan kowa ya tabbatar suka rubuta haka akan mutane to domin haka Allah ya kadanta aka riga rubuta alqur'ani a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu awamil al-hifz wal baqa lil mahfuz tawaffar lil qur'ani kullu awamil al-hifz wal baqa domin alqur'ani ya samu dukkan abubuwa wanda za su taimaka wajen kiyaye shi da kuma zaman shi shi sa aka riga rubuta alqur'ani a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ولذا كان المؤول عليه عند الجمع الحفظ والكتابة يتي سب شي ني ساما ا لوكن ذا رubuta alqur'ani lokacin abubakar siddiq sai an gama tsakanin wanda yake rubuta da wanda yake haddace nabi tabligi alwahyi ala alwajhi alakmal isar da wahayi akan tsari cikakke li'anna al'i'timad ala hifz alsahaba fahasib ghayr kafi saboda dogarin sahabbai dogara akan harda ta sahabbai kadai fa hasib ita kadai ce gai da kafir batta isa li'annahum urdatul linnisyani aw almaut wa amr kitab al-fatiha saboda sahabbai mutane ne takan yi wani mance wani abu takan yi wani mutu ko takan yi amince kuma takan yi amutu takan yi wani harda ce mutu amma in ya rubuta ba kenan shi rubutu yana nan shine yana da cikin kenan yake mutai akan tunda ɗayan adam ne takan yi ko samance ko wani ya mutu alhali kuma kawai dama a zuce shi ne kaɗai har da ce kan shi shi sa ake ce ai idan tsoho a afirika ya rasu kamar bibliotek ce ta ƙone to da su mafiya ba rubutu ba suke kawai abinsa a kansu yake a zuce su yake kawai zamani zai su baka tarihi su baka labarin abubuwa da suka faru ko kuma su yi partage experience amma a baki ba a rubuce ba in ya mutu ya ce da kan shi ya ce da labarin ya ce da abubuwa za ake ta dole takci ta kuma yake ta wa inna ma lam ya'mur nabi sallallahu alaihi wasallam bi jam'i alqur'ani fi mushafin wahid lima ya'ti yace sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam bai ba umarnin cewa a gama alqur'ani a rubuta shi wuri guda haka a tattara shi kawai barin sahabbai ne da wannan rubuta shi da suke yi shi ya san alqawlan Allah ya cika inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka tabbata alqur'ani mu za mu kiyaye shi haka Allah ya ce kenan yana da tabbaci akan haka shi yasa bai ma bukata ya bar nan shi dai mi ya ba su hanyoyin da za su taimaka musu idan sun tashi tattara wai za su sha wahala ba shine hanya guda biyu ya kira masu rubuta su rubuta kuma ya kira masu haddace su haddace sallallahu alaihi wasallam yace inna ihtimam as-sahaba indama kana bi hifzihi واستزهاره لا بكتابته ونقشه su sahabbai abin da yake gaban su shine ya za su su hardace shi واستزهاره لا بكتابته ونقشه ko su hardace shi su ne a gaban su in sun rubuta ma su yana daga cikin burin su akan dan su samu daban yin muraja a sun rubuta yace nabi kuma ma kana tarqabuhu rasul sallallahu alaihi wasallam min wurudi ziyada aw nasikh لبعض أحكامه أو تلاوته فلما قضى نزوله بوفاة صلى الله عليه وسلم وأمن مجيء زيادة أو نسخ ألهم الله تعالى الخلفاء الراشدين أن يجمعوا في مكان واحد يتي منزول صلى الله عليه وسلم ما كان يترقبه رسول صلى الله عليه وسلم من ورود زيادة القرآن ألوكة إذا مثالي أكرم تسورة أكبودي سورة takan yi wata aya ta sabko ita wannan aya kuma a cikin surar wannan za a sanya ta yanzu misali idan aka zo aka ce aka yi rubutu irin wannan na alqur'ani kawai aka rubuta abin da ya sabko a lokacin kuma aka riye surai sai wata rana wata aya ta sabko aka ce a sanya ta cikin wannan surar ya za a sanya ta har abin zai zama aiki sai zama an yi shiga goge-goge ana ta abuwa zai zama wahala ke mutum amma ne sai aka bar shi a haka nan har da can kuma har da aka tashi rubutun ka a rubuta shi kamar irin yadda zai kasance al-tartib yadda idan aka buƙaci a sanya wata aya a cikin wata sura zai zama mai wahala da aka bar shi haka nan yanzu wata rana wata aya ma sai a ce a goge ta akwai ayoyi da yawa a Qur'ani mai girma su goge su ma aka yi kwata-kwata an sauko su kuma aka goge aka ce su wannan a huddasar cin Qur'ani daga ciki akwai aya ta tarajam jehe wanda ya zina kuma yana da aure والشيخ فرجموهما إذا زنيا فرجموهما تسوه da abinda ake ni ne wanda ya aure da wanda ta taba aure idan suka yi zina to aje ne su wani ai goye ta akai amma hukuncin ta nan akwai kuma ayar da tana na alqur'ani amma hukuncin ta kuma babu shi misali ayar take cewa la taqrabu as-salata wa antum sukara ko la taqrabu as-salata wa antum sukara yanzu kaga wannan aya wata wata aya ta goge ta innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan idan kaga alqur'ani mai girma wata aya ana iya goge ta a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam a goge hukuncin da kuma a goge ta gaba to shi yasa ba a ce ba a rubuta shi yanda yake a wurin aya sai ke cewa jam'ul qur'an fi ahdi abi bakr radiyallahu anhu kama alqur'ani mai girma a lokacin abubakar Allah kara mishi yarda sai ke cewa lamma tawalla abubakar siddiq al-khilafa lokacin da abubakar siddiq ya hau shugabanci bada wafatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan rasulun manzo sallallahu alaihi wasallam kana awwalu amalin qama bihi muharabatu ahli bid'a aiki na fara da ya fara da shi shine ya kai wanda suka yi bid'a wal qada ala hadhihi alfitna domin ya kare da ita wannan fitna walamma waqa'at muqi'atu al-yamam sana 12 al-hijra lokacin da aka yaki na yamama shekara ta 10 da yin hijira kutila fiha kathirun min qura'i sahaba sai aka kashe dawa daga cikin makaranta alqur'ani na sahabbai kila 500 wa kila 700 wasu suka ce an kashe wajen mutum 500 wasu kuma suka ce an kashe mutum wajen 700 a wannan yakin na yamama to falamma wasala al-khabar ila al-madina lokacin da labari ya iso garin madina a hada dalika umar bin al-khattab fa dakhala ala abi bakr wa akhbarahu al-khabar wa bayyana lahu ma yakhshahu min tiya'i al-qur'an sai abubakar sai umar bin al-khattab ya tashi ya shiga wajen abubakar wajen abubakar siddiq a lokacin shi ne khalifa ya iske shi ya sanar da shi da cewa an kashe wajen mutum 500 daga cikin mahaddata al-qur'ani to dan haka ayi gaugawa ayi kokarin rubuta alqur'ani mai girma saboda gudun ka aje ya balbace tunda mahaddatan su mara tafiya tunda ai mun yi magana alqur'ani mai girma a lokacin sallallahu alaihi wasallam ba rubuce bai ke kamar yadda yake a wajen mu yanzu ko a haddace yake a zakata na sahabbai to idan ana kashe su ana kashe mahaddatan ko kuma suna mutuwa kaga wata rana sai a nema a rasa shi kuma dama daga cikin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku riƙe sunna da sunna ta khulafa'ir rashidin to Abubakar da Umar su ne suka gamu suke shawara wajen su a rubuta alqur'ani mai girma kamar yadda yake a wajen su shikenan yace idan kasura al-qasr fi qura'i sahaba wa ikhtara alaihim al-qur'an yake cewa yana tsoron bacewa alqur'ani idan aka ci gaba da kashe mahaddata da makaranta na alqur'ani da cikin sabbai yace dan haka a zo a rubuta alqur'ani mai girma gudun ka aje gurbi fatarattada abubakar awwal da warqa abubakar siddiq sai ya shakka akan cewa wannan magana ta Umar duba da abu ne wanda ba umarni bane na manzo sallallahu alaihi wasallam shi gudun ka aje ya kawo wani abu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma bai ce sai dan yi shakka akan wannan magana ta Umar ya anna dalika amrun muhdith lam takun lahu sabiqa fi ajr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda abu ne sabo wanda zai kirkira shi wanda babu shi a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai anan wa kana abubakar ahrasan nas ala ittiba' rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq ya kasance mafi kiyayewa daga mutane wajen kiyaye sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wajen kiyayewa akan yin abu wanda ba shi ba wajen bin manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda suka yi yawan kiyayewa akan bin manzo sallallahu alaihi wasallam da gudun kawo abin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce ba yace wa mujanabati kullu ma lam yaf'aluhu wa li annahu kariha an yanzila nafsuhu manzilatu man yazid shi yana kin a ce ya kai matakin wanda zai rinka yin ƙara wani abu a cikin wannan addini yace ihtiyatuhu fiddin ala ihtiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walakinahu ba'da niqashin tawil sai dai bayan doguwar tattaunawa ma Umar tare da Umar bin Khattab iqtana'a bi sawabi ra'ayi sai Umar ya gamsar da Abubakar akan cewa ya kamata a gama alqur'anin nan ya kamata a rubuta shi wa zahara lahu wajhul mas'ala ay wajhul mas'ala maslahatu fi kuma ya nuna mashi maslahar da ke da kwai wajen gama alqur'ani mai girma wa alima anna dhalika dhalika aljam wa in lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min akbar wasa'il hifz alqur'an alkarim wa siyanatihi min adiyar yake ya nuna mashi cewa ko da manzo sallallahu alaihi wasallam bai gama ba amma ita ce wasila wadda tahi domin a kiyaye alqur'ani mai girma kuma a kiyaye shi daga balbacewa tun daga shi da mahaddacin su mara rasul wa annahu laysa fihi shay'un min az-ziyada ala ihtiyati rasul sallallahu alaihi wasallam bal huwa mustamaddun min al-qawa'id allati mahadaha rasul sallallahu alaihi wasallam bi tashri'i kitabati al-qur'an al-karim fa aqdama ala tanfiz ra'i umar bin al-khattab sai ke ce mai kuma wannan ai ba wani kali bane muka yi a cikin addini saboda wannan mun samu shi ne daga koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam idan an sako mishi wani abu ya kira wani daga cikin masu rubutawa ya ce mai rubuta alqur'ani ai mun faɗi mun ce daga cikin masu rubuta ko kullu ba shi ne akwai su akwai irin su Muawiya akwai irin su Zaid akwai irin su Ubay bin Ka'ab su ne suke rubuta alqur'ani mai girma to wannan rubutun da suke yi ai yana daga cikin koyarwa ta cewa ana yi ne dan a kiyaye shi ka aje barbarce daga baya to dalilin haka har ya samu ya yi dana'in shi kuma aka yi kokarin nafasa shi wannan umarni wanda aka yi kokarin nafasa wannan aiki da cewa a gama alqur'ani mai girma sahabbai za su tashi da wannan aiki to wa za a sa yi wannan aiki fa arsala ila Zaid bin Thabit sai aka aika zuwa ga Zaid bin Thabit ba'da istisharati Umar yad'uhu ila kitabati alqur'an bayan shawara da Umar ya bada aka kira Zaid bin Thabit akan ya zo za a rubuta alqur'ani mai girma kuma shi zai shugabanci na jana da za a kawwana wurin da rubuta wannan alqur'ani mai girma wajen kuhu fi makanin wahid a gama shi a wuri guda inda ma aka da siddiq zaidan bi hadhihi almanqaba ma anna fi sahaba man huwa akbar min sunni Abubakar Siddiq ya dora ma Zaid wannan aiki na a tattara alqur'ani mai girma a rubuta shi duk da cewa a cikin sahabbai akwai wanda suka yi shekaru wa aqdamu minhu islaman akunu kuma suka riga ya shiga musulunta wa aktharu fadail akunu suka yi shi fadala daga cikin sahabbai akwai manya manya akwai irin sa Uthman akwai irin sa Ali akwai irin su Umar jama akwai manya manya cikin sahabbai irin sa Ashara da Bashir da Janna amma aka kirawo shi aka ce shi za a ba wannan aiki saboda ne da annahu kana min ashhari sahaba itqanan li hifz alqur'an saboda yana daga cikin wanda a cikin sahabbai yana daga cikin wanda aka musu shaida wajen itqani na alqur'ani mai girma a wannan lokacin gabaki din shi wa wa'ala bi hurufihi kuma ya kiyaye gabaki din hurufai na alqur'ani mai girma wa ada'an li qira'atihi kuma yana isar da shi yana yin shi yanda yake da qira'a shi wa dabtan li irabihi wa lughatihi kuma yana kiyaye lugar da ke da kwanta alqur'ani a cikin da irabun shi da irin kira istilafat yake kuma yana kuratika yana kiyaye wannan yace wa kana mudawaman da kitabati alwahyi da rasul sallallahu alaihi wasallam kuma an same shi kullun yana nan wajen rubuta wahyi idan an san kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kenan an ba wanda ya cancanta abu an dora shi akan aikin shi wa shahidan al'urdatu al-akhira lil qur'an fi hayati sallallahu alaihi wasallam kuma ya yana nan akai al'urdatu al-akhira wanda manzo sallallahu alaihi wasallam shi da jibril suke muraja'a wanda suke muraja'a a cikin wata ramadan to yana nan shi zai tike nan ya hadu tiyaji yanda tartibin yake yanda kuma suwar in suke a jere su yace wa kana ma dalika aqilan wara'a kamilud din wal adab kuma daga cikin shirin da aka mishi ya kasance mai hankali ne ya kasance mai tsoron Allah ne ya kasance mai cikakken addini ne kuma ya kasance adali ne ma'amunan alal qur'ani ghayru muttaham fi dinihi wala khulqi kuma an amunta da shi a wajen karatun shi da alqur'ani ba a tuhumar shi a addinin shi
wala kulkihi bari cikin halanci kenan an amurta da shi mutum ne mutumin kirki ne a mutace bai fashtama a fihi min al-mazaya wal khasa'is ma lam yastami' li ghayrihi min akabir sahaba to abubuwa da yawa sun gangamu akan shi wannan zai wanda ba a samu ba akan wani sahabi dalilin haka yasa dauku wannan aiki suka bashi kasancewar shi ya cancanta ya kama alƙur'ani mai girma ya shugabanci wannan lajina ta kama alƙur'ani mai girma sai yake cewa fa zalika ikhtarahu Abu Bakar lil qiyam bi hadhihi al-muhimmati al-asl shi yasa Abu Bakar Siddiq sai ya zabe shi domin ya tashi wannan aiki mai girma na kama alƙur'ani mai girma wanda shi ne har yanzu ya daga cikin abin da muke amfana da shi na wannan aiki da suka yi kuma wannan shi ne daɗin aiki na alkhairi ke nan idan ka dukkan wanda ya zo ya amfana da wannan abu kuma lada na iske wannan yana daga cikin darajar da farala ta sahabbai ko anan aka tsaya ai kaga abin ba kaɗan ba ne a ce alƙur'ani mai girma wanda kake ibada da shi wanda kake karantawa duk in ka karanta sai lada ya iske su dalilin kasancewa sun yi kamushi wajen isowa zuwa gare ka wannan kaɗai ya isa ya kasance waɗannan mutanen sun wuce ka ringa tunani na wani abu ma wanda ba shi ba a kansu wannan bayanin Allah ƙara musu yarda ina ga anan zamu dakata kenan insha Allah ta'ala abuda muku alaihi Allah ba mu lada wa mu kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.